Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25.60. Ma sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu akai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alpha Radio dake kuma sa kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta sadarwar internet a kodayo shi ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne tare da Hafsat dan mai suru daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake da muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger kuma hukumar zabe mai zaman kanta Seni ta yi wani rangadi a Maradi domin wayar da kan al'umma. A Najeriya kuma wata sabuwar takaddama ce take neman tukunna kai tsakanin yan kungiyar da ke sana'ar kifi a yankin Tafkin Chadi. Muna da rahoto akai. Sannan in an jima za mu buɗe layin waya a kira mu domin a bayyana ra'ayi akan shin yaya tasirin wannan matsaya da hukumar EFCC ta dauka ta ba sani ba sabo a yaki da cin hanci da rashawa. Maudu'in mu na yau kenan. Kada a manta lambar da za a kira ita ce idan aka sa alamar tarawa sai a sa 1 202 205 655. Kada a manta sai a sa alamar fara da farko sannan a jero lambobin. Za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniya ta wuni.
Mataki na farko ga shugaban kasar Sudan ta Kudu Taban Dengai ya ce shi fa ba zai sauka daga karagar mulki ba ko da kuwa. Wato mataimaki na farko ga shugaban kasar Sudan ta Kudu Taban Dengai ya ce shi fa ba zai sauka daga karagar mulki ba ko da kuwa Madugun ƴan tawaye Riek Machar ya dawo Juba kamar yadda ya yi alkawari a can baya. A jiya Laraba ne Gai yake gaya wa manema labarai cewa Machar baya son maido da zaman lafiya a kasar. A lokacin da yake jawabin rantsar da shi a shekarar 2016 ne Gai ya dauki alkawarin cewa zai janye gefe guda ya sauka daga mulki ya mika Machar kujerar idan Machar din wanda ya gudu ya bar Juba a lokacin ya dawo.
A ta wani gefen kuma Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa mutanen ƙasar Sudan ta Kudu kamar miliyan 1.5 na fuskantar barazanar mummunan fari, inda ta ce yanzu haka akwai mutane kamar 20,000 da sun riga sun afka cikin matsananciyar yunwa. Mataimakiyar shugaban kwamitin ba da agaji ta Majalisar Dinkin Duniya Asala Mula ta ce yanzu haka akwai mutane miliyan 5 kusan rabin ƙasar kenan da ke fama da ƙarancin abinci. Mula ta ce kasawar mutane su yi noma a sanadin tashin hankalin da kasar ke fama da shi da kuma rashin mahallansu su suka jawo wannan matsala.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya zargi shugabannin Falasɗinawa da laifin raina Amurka saboda sun ki yarda su haɗu da mataimakin shugaban Amurka din Mike Pence a lokacin ziyarar da ya kai kwanan nan a yankin gabas ta tsakiya. Shugaban Falasɗini Mahmud Abbas ne ya yi watsi da buƙatar ganawa da Pence ɗin don nuna jin haushin Falasɗinawa ga matakin da Amurka ta ɗauka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Trump yana bayyana ra'ayin nasa ne a lokacin da ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Davos, inda ake ci gaba da gudanar da babban taron tattalin arziki na ƙasashen duniya.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya amsa duk wata tambayar da za a yi masa a binciken da babban lauya na musamman Robert Mueller ke gudanarwa akan zargin da ake na shishigin Rasha a zaben Amurka na shekarar 2016. A watannin baya da suka wuce Trump ya ce zai amince 100% su gana da masu bincike, amma daga baya kuma ya dawo yana tambaya dalilin da yasa ake so a zauna a tattauna da shi tunda babu wata munamuna. Mula yana so ya tattauna da shugaba Trump ne akan kurar da ya yi wa tsohon shugaban hukumar binciken sirri ta FBI James Comey da kuma tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn.
Rundunar sojan Amurka na duba wasu hotunan da aka dora a dandalin sada zumunci na Twitter wanda suka nuna sojojin Amurka da aka kashe a jamhuriyar Niger a shekarar da ta gabata. A jiya Laraba, rundunar sojan Amurka da ke yankin Afrika, wacce aka fi sani da AFRICOM, ta ce tana sane da hotunan da aka dora a shafin na Twitter, kuma tana dubawa domin ta tantance gaskiyar lamarin na cewa ko akwai wani faifan bidiyo mai alaka da sojojin da aka kashe din. Bayanin da aka wallafa din ya ce an samu hotunan ne daga wani bidiyo wanda ke da tsawon fiye da mintuna 10, wanda wani mai haɗin gwiwa da kungiyar IS a Mali ya fitar. Ya kuma ƙara da cewa bidiyon ya nuna wani sojan Amurka da rauni a jikin shi tare da gawawwakin sojojin Amurka guda uku da aka kashe a watan October da ta gabata. Harin ta'addancin da aka kai a kusa da ƙauyen Tongo-Tongo ya yi sanadiyar mutuwar sojojin Amurka hudu, sojojin Niger hudu da kuma tafinta ɗan Niger guda.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuke da farko a jamhuriyar Niger hukumar zabe mai zaman kanta Seni ta yi wani rangadi a maradi domin wayar da kan al'umma kan gyaran fuskar da aka yi wa kundin tsarin mulki da na zabe domin magance waɗansu kurakurai a zabe dake na shekaru masu zuwa. Daga maradi Shaibu Mani ya kuma da ƙarin bayani.
Haɗin gambizar hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni ta ƙasa da ƙungiyar Central Africa Obota Niger da wani rangadi na faɗakar da al'umma gyaran huska da aka kawo ma kundin tsarin mulki da kuma kundin zaɓe da dokokinsa. A cikin tafiyar Malam Isa Bukari, mamba a cikin hukumar zaɓe mai zaman kanta, ya kawo mana cikakken bayani.
Akwai mutanen masu hannu da shuni wanda suka zo suka kama mu suka tsaya suka yi lissafi suka ce lalle abin nan da aka gani akwai wato kenan kurakurai cikin shi kundin nan da aka yi aiki tare da shi. Sun yi zance tare da majority, sun yi zance tare da opposition, sun yi zance da société civile. Don kurakuran nan gaba ɗaya da aka gani su ne aka zo aka ga masu wuri guda aka ce to an dai ana son a yi wato kenan zaɓe mai haske kenan na gaba. Sai an zo kundin nan a mashi wato kenan gyara.
A mataki ne kuka dauka na ce al'umma kasa ta san da wannan.
A cikin tsari na Seni sai mun komo mun tahi kowace jiha, kowace karkara a ba mutane bayanin wannan gyaran da aka samu cikin wannan kundin na constitution da na code electoral. Akwai recensement wanda ake cewa biometric. Za ka zo a dauki hotonka sai da kartikin nan. An baka da kartikin nan baiwa ka tahi kai election. Amma kuma kartikin nan an za a dauki hotonka sai ka ba da wato kenan PS ko nationality ko ku passport ko ku acte de naissance ko ku carte d'identité wannan an baka bada su ba baiwa ma wato kenan Museni mai aiki tare da shi.
Wannan taro da yawa kana ɗakin muhawara na majalisar da'ira birnin Maradi ya gama ɗan siyasa ƙungiyoyin Frofula mabiya addine daban-daban da sauransu Malam Labo Muhammadu na Bendas tare mai mulki kaka ko kaji da wannan ne
abin da ya shahe mu ɗan siyasa ƙasa haka shi kan kanshi duk abin da ya shahi zaɓe ya shahi shi zan wasu mun yi maraba saboda za su ba mu haske bisa wasu gyare-gyare da aka yi sabon salo na yin zaɓe zo za mu shiga mu waye majama'a kai mu gaya musu menene za mu huskanta zuwa gaba.
Shi ko Malam Ahmadu Maman Dutse na jam'iyyar adawa Lumana Afirka cewa ya yi.
Aka ce wanda maciji ya sara in ya ga igiya gudu yake kenan babu yarda tsakanin 'yan siyasa. Wannan yarda ita ya kamata a nemo.
A lokacin buɗe wannan taro gwamnan jihar Malam Zakar Umar da ya jagoranta ya yi kira ga galibin 'yan siyasa.
Abin da kuka shi tun da ku wakilai ne ku kai shi ga magoya bayanku ba saboda komai ba ake waɗannan tarurrukan da gyare-gyaren saboda neman zaman lahiya ba ƙaramin arziki ba ne. Duri kuttun duniya da ake yi mafi yawansu kurakurai ne na siyasa, kurakurai na zaɓe ke kawo a nan matsaloli.
Shaibu Mani, muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Shaibu Mani. To a Najeriya kuma wata sabuwar takaddama ce ke neman kunno kai tsakanin 'ya'yan kungiyar da ke sana'ar kifi a yankin tafkin Chadi inda suke zargin cewa shugabannin kungiyar na zalunta su. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani.
Da alamu wata sabuwar rigima ne ke kokarin kunno kai tsakanin 'ya'yan kungiyar da ke sana'ar kifi a yankin tafkin Chadi wanda yanzu hakan ya haifar da korafe-korafe tsakanin 'ya'yan kungiyar na ma zargin cewa shugabannin kungiyar na zaluntar su. Sai dai shugabannin kungiyar sun karyata wannan zargi. A jiya Laraba ne dai wasu daga cikin 'ya'yan wannan kungiya suka shaida manema labari cewa ba su fahimci yadda shugabannin kungiyar ke gudanar da ayyukansu ba. Shekarun baya dai rundunar sojan ƙasar ta dakatar da wannan sana'a yankin tafkin Chadin sakamakon rigingimu ya kungiyar Boko Haram da cewa sai kungiyar Boko Haram din da ya amfani da wannan dama wajen samun kuɗaɗen shiga sai dai tun a ranar 25 ga watan Disamban 2016 babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai ya sake bude wannan hanya da tashi daga garin Maiduguri zuwa garin Baga inda ake harhadan wannan kifi na yankin tafkin Chadin bisa wasu rajojina da suka shiga da masu wannan sana'a. Mallam Muhammad Garba da Sani Umar Dena na ɗaya daga cikin masu wannan sana'a wanda suka zargi shugaban wannan kungiya da cewa yana karɓan kuɗi fiye da kima a hannunsu inda akan caje su 2,500 ga kowace kwalin kifi saɓanin 750 da suke biya a baya, wanda suka ce hakan takan kawo musu faduwa ne maimakon riba. Kama dai abin da suke cewa
duka muna guri ɗaya ne lokacin da suka kanka wannan motar za ko kwalin ka kawo za ku naira 2,500 shine kudin kowane kwali. In ka sa kwali kamar kwali 1,000 a cikin mota zai kai miliyan 2,500 kenan. To in sai karba wannan suka zo suka cire kudin mota 2,250 to sauran kudi shine ba mu san ya ake da shi ba.
Kuma wannan abun hanya an riga an buda ta ne da jama'a din su samu walwala su gina abubuwan da suke da shi na da su dawo kamar haicin su na da. To yanzu abin ya riga lalace.
Su suke karban wannan kudaden a hannun ku
su ne wanda suke karban kudin su ne alaji garba gaban din.
To kamar shi kun magana cewa kamar shugaba ne a wurin ku, kamar bisa doka dama akwai izinin, yana da izinin karban irin waɗannan kudade?
Babu wani izinin karban wannan kudi.
A baya kamar kuna biyan haraji ne ko ba kwa biya?
A baya haraji da muke biya muna biya rabono local government state government wannan mu biya.
Zai tashi kamar nawa?
Kuma yana tashi 2,500 2,000 naira 2,000
sai dai Alhaji Abubakar Garba gaban din ya je kareta wannan zargi yana mai cewa
eh wannan ba gaskiya bane. Kusan wanda suka yi bayanin nan su mai yiwa ba sana'ar su bace, sun shigo ne daga baya dan ba san kanta ba, kuma suna kawo ko siyasa ko kuma wani son ran wasu domin su fadi. Amma in har su masu sana'ar kifi din ne, to a wannan satin da zamu dauko kaya ma su yi tunani, sai da jin da tara mutane a kasuwan kifi da ni da committee na na dauko kifin gabaki daya nake. To kuma game da daukan kifi fa yaya kudin farashin yayi kyau ko kuwa wasu suka ce a kara ya kai 2,000, kuma suka ce a 2,500, kuma suka ce a dauka 2,000. Sai nace to tunda kuka ce za mu rubi mafi karanci mu yi, saboda haka za mu dauka muku akan naira 2,000. Duk wanda yake dan kifi ne ya san wannan, an yi wannan a makon da ya wuce a cikin kasuwan Doron Baga. To kaga shi wani zo ya ce abinda ake yi din ko ana musgunawa ko ana kaza kaza, wannan bai mana adalci ba.
Shugaban yan kungiyar masu hada-hadan kifi na yankin tafkin Chadi kenan Alhaji Abubakar Gamande ke bayyana matsayinsa game da zargin da wasu yan kungiyar suka yi na cewa na karban kudade fiye da kima sabanin abinda aka saba karba a hannunsu a baya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Dan Allah ko ba ta fiya da bamban.
To a gaida Haruna Dauda kafin mu buɗe layin waya a cigaba da takatawa da wannan waka.
Sai makara bana ya jalla gace ci yan zamani, ikon Allah ka tsera da mu ka hana mu bata ka gana da mu gaskiya. In kana yawo cikin duniya kaga abin mamaki bai kamar kariya, sai kullum karuwa zai.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Kaduna. Wake magana da Kaduna?
Rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum assalam.
Kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin fashe da ke garin Jaji.
To muna sauraron ka Adamu Jeje.
Wato akan wannan matsala na su kifi na aikin kifi ko da kabaga.
A'a, wato maudu'in namu na yau so muke mu ji tasirin matsayar da aka tsaida ta hukumar EFCC ta ba sani ba sabo wajen yaki da cin hanci da rashawa, ita ke so muke so mu ji.
Eh yawa, alhamdulillah, ai gaskiya muna son ba sani ba sabon nan. Kuma gaskiya shi ya jawo mu kamar mu yan adawa muka ga da gwamnatin nan gaskiya tana tambowa da tambora. Kuma har yanzu shugaban kasa muna so ya bude kunnin shi, gaskiya mun ji dadin wannan dama da kuka ba mu. Akwai sakon da ya kamata ya ji a gare shi, wanda idan mutum na jam'iyyar adawa da ya koma jam'iyyar gwamnati sai kaga an kyale shi, kuma duk binciken da ake musu kaji yayi shiru akwai irin wannan kararraki da dama da muke zargin wannan gwamnati da shi to muna nan muna sa ido muna kuma saurare idan ba ai wannan ba har yanzu muna nan akan bakamu da dan bowa da dan mora ake amma dai yanzu yanzun tunda muga an kai ga kama sakataren gwamnatin tarayya wanda ya kai miji murabus to muna nan mun sa ido mu gani za a yi hukuncin ko ko ba a ji akince shine kawai kamar yanda aka saba
to madallam mun gode da mujeji bari mu je jihar Bauchi waki magana daga Bauchi
ta alaji daga misomi kalwa da waken siya
to muna sauraron ka alaji
nake gaskiya wannan irin hoppata da DCC suke ayi gaskiya suna kwazo kuma shirin irin shugaban kasa goyon bayan da ya ba su gaskiya abin adin gina muke saboda gaskiya mu mun ga kokarin da suke gaskiya mu dole mu jingina musu don wasu suna cewa ana ware wasu ana binciken wasu ana barin wasu kuma gaskiya ba haka ba ne dole a kwatanta adalci abin kuma shugaban EFCC nan Ibrahim Magu yana iya kokarinsa don ma wasu ne suke don ba shi problem amma cikin Allah yana kokari ba abin da za mu ce sai Allah ya saka masa da alkhairi Allah ba shi kuma iko ya gudanar da ayyukansa kamar yadda aka tsara masa Allah ya taimake shi kuma kai
to madallah mun gode bari mu ketara zuwa jihar Adamawa waki magana daga Adamawa
Alhaji Umar ne daga Gombe Gamman
to Alhaji Umar muna sauraron ka
madallah din tabre da ta sanganda
muna jin ka
eh lalai batun ba sani ba sabo
eh
hello
muna jin muna sauraron ka ka rage akwatin rediyon ka rage akwatin rediyon ka ne
eh na rage ba sani ba sabo ya kamata ci gaba kaman wasu yan majalisun nan da ake yi ta zuwa kotu kwanan gage bari ya kamata sake dubo su da duk wanda yake da wani abu a ciki tare da basu
to madallah mun gode bari mu je Kano wake magana da Kano
to ka assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da Umar Ogun Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna sauraron ka.
Tukra tare da Umar Ofisa Unguwa Uku Lai mai fata daga Aminan Jihar da kanan jihar kanan Najeriya.
Gaskiya
wannan abin da ya kamata a ce ai ya kamata mu ne ya kamata shugabanni mu fara yin abubuwa daga farko daga gida ai an barkari tiranta bani. Duk wayannan shugabannin da suke fadan wannan abin ba dan mu suke dan talakawa ba. In dan talakawa ne ba za a irin wannan abu ba ya kamata a ce mu jaje himma mu kwato ƴanci mu a zabe na gaba mu ga cewa me zamu a jahohin mu me za su mana dan mu ana tafiya ana tura mota ana barin mu gaskiya wannan abin da ya kamata a ce ai wannan shine da a takaice kanin sura magana da Umar Ofisa Unguwa Uku Lai mai fata kanan jihar kanan Najeriya mu tashi lafiya
to mun gode sai Kaduna wake magana da Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam
to sunana Prince Abubakar daga nan garin kasuwan magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya
to Prince Abubakar muna sauraron ka
to ai gaskiya ne wato shi dama adalci baya cika a dukkan matakin da shugaba ko mai jagorancin hukuma ko gwamnati ba adalci baya cika har sai an tabbatar da wato ba sani ba sabo a dukkanin bangarori inda kaga muka dauka magana abin da ya shafi shugabanci a Najeriya muna da siyasu daban-daban akwai jam'iyyu daban-daban kuma mun sani cewa waɗansu gwamnati da suka gabata ya ta'allaka ne ga wata jam'iyya yayin da wannan gwamnatin ita ma ta ta'allaka ne ga wata jam'iyya to kaga kenan bai yiwuwa a ce an ware waɗansu na wani gefe ne ake tuhuma ko ake kalubalanta ko ake kamawa a gurfanar a yayin da kuma ake kyale wata bangare kaga wannan bai kamata ba kwata-kwata to amma alhamdulillah tunda mun ga shugabanci na wannan hukuma ta EFCC
to madallah bari mu je jihar Katsina wake magana da Katsina
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kara magana da Mannar mai markaɗe daga nan an zo kan markaɗe zai ne kan jinni
to Mannar mai markaɗe muna sauraron ka
eh to ni ra'ayi na akan wannan batun gaskiyar lamarin ni ban ga wani bambanci da ake nuna mu a hukumance dan game da masu ainihin sata kuɗa kan talakawa ni ina ganin abin da gwamnati take yi na ainihin su kuma wa'annan mutane kowane bangare ana taɓawa to ya kamata mutanen da ke fahimtar cewa wai ana yin wani bangare ne a wani bangare to bai kamata ba ni ina ganin abin da gwamnati take yi gaskiya ta yi daidai da gaba da wannan tuhuma da ake kuma a ainihin waɗannan al'ummomi da ke ƙarshe ni ke cewa na gode da sashen wasu na DOA
to madallah mun gode Mannar mai markaɗe har yanzu muna jihar Katsina amma wannan karan funtuwa wa ke magana daga funtuwa alamun layin nafin toya ya tsinki. To kada a manta maudu'in mu na yau shine yaya tasirin wannan matsaya ta hukumar EFCC wanda ta dauka wato na basani ba sabo a wajen yaki da cin hanci da rashawa. Kada kuma a manta wanda ba samu lambar ba ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-5-6-5. Mun samu kira daga Bauchi. Baki magana daga Bauchi.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
To wa alaikum assalam.
To alhamdulillah mun yi imani muna da tabbacin cewa shugaba Muhammadu Buhari akan cin hanci da cewa mutune ne hazaka. Kuma ya samu mai taimakon sa. Ka san Najeriya muna da karancin shugabanni ne masu amana. Zaben da zamu yi gaba ma wato suna nufin waye ne zamu dauko, waye ne ma wanda zamu tunkari zaben gaba, kowa ma tsoron sa yake a Najeriya. To amma muna da tabbacin shugaba Muhammadu Buhari shugaba ne wanda cin hanci da rashawa, na yi imani ina da tabbacin cewa zai tsaya a kai. Ba kudu ba jada ba wanda ko ɗansa ne zai iya masa hukunci ba tare da yana tunanin komai ba.
To madalla madalla mun gode daga waye ka zamu dakata sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji mu dauke da wani sabon maudu'in. Fara zira yana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe 3:21 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na
wasanni a takaice.
Kasashen Kamaru da Burkina Faso sun yi majarar a gasar ƙwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka na matasa masu taka leda a cikin gida da ake fafatawa a kasar Morocco. Kasashen biyu dai sun yi kunnen doki ne da ci 1-1 a wasansu na ƙarshe na matakin rukuni-rukuni a rukunin D na gasar a daren jiya. Tun kafin soma wasan dai kasar Kamaru ta riga ta fice daga gasar. To amma Burkina Faso ta barar da ƴar sauran damar da take da ita na tsallakewa saboda kasa yin galaba akan kasar ta Kamaru. Tsohon alƙalin wasan gasar Premier ta Ingila Mark Clattenburg ya sami yabo da jinjina daga dubun dubatar masoya ƙwallon kafa a kasar Saudi Arabia bayan da ya tsayar da wasan ƙwallo a daidai lokacin da ake kiran sallah. Clattenburg yana alƙalancin wasa ne a kasar ta Saudiya tsakanin ƙungiyoyin Al-Fayha da Al-Fateh a jiya Laraba sa'ad da aka soma kiran sallah a wani masallacin da ke kusa da filin wasa na Sarki Salman. Nan take ya tsayar da wasan saboda girmamawa ga ibadar ta musulmai. Tun a filin wasan, ‘yan kallo suka yi wa alƙalin wasan tafi na musamman, yayin da kuma dubun dubatar jama’a ne suke ta yabawa da nuna jin daɗinsu ga alƙalin wasan a shafukansu na sadarwa na intanet. Mai horar da ‘yan wasan ƙungiyar Real Madrid ta ƙasar Spain Zinedine Zidane ya ɗauki alhakin wajarar da ƙungiyar ta yi a gasar kofin Copa del Rey a jiya Laraba. Real Madrid wacce yanzu haka ita ce zakarun nahiyar Turai ta fice ne bayan da wata ƙaramar ƙungiya Leganes ta doke ta da ci 2-1 a wasa na biyu na matakin kwata final a filin wasa na Bernabeu. Yanzu haka dai Zidane na fuskantar matsin lamba duk da yake a ‘yan kwanan nan ne ya rattaba hannu a sabon kwantaragi da ƙungiyar wanda zai tsawaita aikinsa zuwa shekara ta 2020. Hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta tantance tare da amincewa da ‘yan wasan ƙasar Rasha 18 domin su shiga gasanni a matsayin ‘yan wasa na ƙashin kansu. Hukumar shirya wasannin motsa jiki ta ƙasa da ƙasa ta dakatar da ƙasar ta Rasha daga shiga gasanni sakamakon binciken da ake yi na amfani da ƙwayoyi masu ƙara kuzari ga ‘yan wasan ƙasar. A fagen wasan tennis kuma ɗan ƙasar Croatia Marin Cilic ya sami kaiwa a wasan ƙarshe ta babbar gasar tennis ta Australian Open da yanzu haka ake fafatawa a birnin Melbourne. Cilic ya doke ɗan ƙasar Birtaniya Kyle Edmund a wasan kusa da na ƙarshe inda zai haɗu da ɗaya daga cikin Roger Federer ko Hyun Chung da za su fafata a gobe Juma'a. A ɓangaren mata na gasar kuma mace ta farko a duniya wato Simona Halep ita ce za ta fafata da Caroline Wozniacki a wasan ƙarshe ta gasar a ranar Asabar. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka za ta ci gaba da sa ido domin hana Iran samun wani sabon tasiri a gabas ta tsakiya a lokacin da yake bayani a gaban majalisar dokokin ƙasar Isra'ila. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta ci gaba da aiki da Isra'ila da kasashe a duk fadin duniya domin fuskantar kasar Iran da yace ita ce a sahun gaba wajen karfafa aqidar ta'addanci. Yanayin tsarin mulkin mallaka a Iran ya saka al'ummar Iran cikin ukuba da nufin tursasawa al'ummar da hana su yancin kai. Tarihi na nuna cewar shugabannin da suka saba tursasawa al'umma dole ba za su tsaya a nan ba kawai, a cewar Mr. Pence, wanda ya kara da cewa muna ganin yadda Iran ke neman mamaye kasashen Larabawa. Haka kuma gwamnatin Iran ƙasa ce da ke shuka aqidar tashin hankali a ƙasashen da ke yankin nasu. A shekarar da ta gabata kadai, duk da cewa al'ummar Iran sun yi kukan a taimaka musu da ababen more rayuwa na gaggawa, amma sai Iran ta sadaukar da dalar Amurka biliyan 4 don shishigi a ƙasashen Syria, Lebanon da sauransu. Iran tana ci gaba da marawa kungiyoyin 'yan ta'adda baya da ma yanzu suke zaune a kofar Isra'ila. Amurka na aiki kan dakatar da shirin neman mallakar makamin nukiliya da masu linzami na Iran, a cewar Mr. Pence. A farkon wannan watan ne shugaba Trump ya janye daga ƙara matakan takurawa da aka sanya wa Iran domin baiwa majalisar dokokin Amurka da ƙasashe ƙawayenta ƙarin lokaci don su ɗauki matakai masu tsauri. Amma kamar yadda shugaba Trump ya ce ne, wannan shine karo na ƙarshe. Amurka ta ɗau alƙawarin cewa ba za ta taɓa barin Iran ta mallakin makamin nukiliya ba, a cewar Mr. Pence. Haka kuma a cewar shi, Amurka ba za ta ƙara lamuncewa da tallafin da Iran take bayarwa ba ga ƙungiyoyin ta'addanci ko ma ƙoƙarinta na danniya ga al'ummarta. Ga al'ummar Iran kuma, Amurka tana da wani saƙo. Mr. Pence ya bayyana cewar Amurka abokai ne gare ku, kuma ranar za ta zo da za ku sami 'yanci daga muguwar mulkin gwamnatin da take kuntatawa mafarkinku da duk fatan da kuke yi. Kuma in ranar ta zo da za ku sami 'yancin kai, za mu gaya wa al'ummar Iran, mutanen kirki, cewa ƙawancenmu zai sake yin fure. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu, Hafsat, a bamu takaitaccen labaru.
Rundunar sojin Amurka na duba wasu hotunan da aka dora a dandalin sada zumunci na Twitter wanda suka nuna sojojin Amurka da aka kashe a jamhuriyar Niger a shekarar da ta gabata. A jiya Laraba, rundunar sojojin Amurka da ke yankin Afrika ta ce tana sanar da hotunan da aka dora a shafin na Twitter, kuma tana dubawa domin ta tantance gaskiyar lamarin. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya zargi shugabannin Falasɗinawa da laifin raina Amurka saboda sun ki yarda su haɗu da mataimakin shugaban Amurka ɗin Mike Pence a lokacin ziyarar da ya kai kwanan nan a yankin Gabas ta Tsakiya. Shugaban Falasɗini Mahmud Abbas ne ya yi watsi da buƙatar ganawa da Pence ɗin don nuna jan haushin Falasɗinawa ga matakin da Amurka ta ɗauka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya amsa duk wata tambaya da za a yi mishi a binciken da babban lauya na musamman Robert Mueller ke gudanarwa akan zargin da ake na shishigin Rasha a zaben Amurka na shekarar 2016. A watannin baya da suka wuce, Trump ya ce zai amince 100% su gana da masu binciken Mueller, amma daga baya kuma ya dawo yana tambayar dalilin da yasa ake son a zauna a tattauna da shi tunda babu wata munamuna. Mueller yana son ya tattauna da shugaba Trump ne akan korar da ya yi wa tsohon shugaban hukumar binciken sirri ta FBI James Comey.
Da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Muna taya 'yan uwa da abokan arziki jajen rasuwar Sufeto Muhammad Azare, ojalin gwamnan jihar Borno kashin Shittima, da ya rasu ranar Litini da yamma. Allah ya ji kanshi da rahama. Yanzu mu da dan Hafsat dan mai suru ta taya ni gabatar da shirin da Julie Celebration da ta hada da Bada Umarni da injiniyan mu ne Mr. Dan Ibrahim Jarmi ke cewa mu kwana lafiya.